This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Har yanzu dai Ibrahim ka almasi garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a 28 ga watan Yuni. Bayan labaran duniya, za a ji bayanin bayan taron majalisar tattalin arzikin Najeriya kan matsin rayuwa da ke kasar.
Shugaban kasa ya bada amincewarsa kan a fitar da kudi naira biliyan 155 domin sayan kayan abinci tare da raba shi ga mabukata a kasa baki daya.
Za kuma mu kawo muku tsaraba daga zauren Carnegie Africa Forum, zauren tattaunawa kan muhimman al'amuran Afirka wanda ya zama a nan birnin Washington DC. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin tubalin tsaro wanda Hassan Maina kaina ke gabatarwa. Inda yau shirin ke tafa da cikakken bayani kan kamun 'yan fashin da suka kashe wani tsohon janar ɗin Najeriya. Da yake yau Juma'a ce, za mu ba ku dama ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa. Lambar da za a kira dai ita ce 202-980-6850. To, kafin nan dai ga Aisha Ma'azu da labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya. Sojojin Isra'ila sun faɗa yau Juma'a cewa suna kai wasu hare-haren sama a arewacin Gaza, inda suka yi nasarar kashe mayakan Hamas da dama a yankin inda ta ayyana da cibiyar ayyukan kungiyar Hamas wanda suka tarwatsa tun watannin baya. Hare-haren na sojayya da ke gabar birnin Gaza ya ritsa da mutane da dama, kamar yadda shaidun gani da ido da ma'aikatan lafiya suka faɗa jiya Alhamis, sa'ad da aka fara kai har-haren. Sake dawo da kai har-hara a arewacin Gaza ya biyo bayan wasu kalaman da Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi a ranar Lahadi, inda yake cewa sun fara kammala zazzafan yaƙi bayan kwashe watanni 9 ana gwabza faɗa. Magoya bayan Joe Biden sun buƙaci ganinsa cikin kuzari da ƙarfin jiki a wurin muhawara a wannan makon domin kawar da shakkun kan lafiyar jiki da ta kwakwalwar ɗan takara na jam'iyyar Democrat mai shekaru 81. Sai dai kuma Biden bai kai ga cika musu wannan burin nasu a wurin muhawarar da ta gudana jiya Alhamis ba. Bayan tsawon mintuna 90 da aka kwashe ana tafka muhawarar, masu ƙaunar ɗan takarar jam'iyyar ta Democrat da jigajigan 'yan jam'iyyar da ɗaiɗaikun masu zaɓe sun yi ƙasa a gwiwa a kan yiwuwar iya doke abokin karawar shi Donald Trump. Sun bayyana gazawar shi a wurin muhawarar, inda ya ta samun tuntuɓen harshe da tsinkewar magana da ma yanayin yadda yake magana mai wuyar fahimta. A bayyane da ɓoye, 'yan Democrat suna ɗaura ayar tambaya a kan ko akwai buƙatar jam'iyyar ta sauya ɗan takara. La'akari da rashin wadatattun na'urorin kare kansu daga hare-haren saman Rasha, Ukraine tana ƙoƙarin matsawa abokan ƙawancenta da su hana zirga-zirgar jiragen sama a yammacin ƙasar ta hanyar girke na'urorin kariya ta sama a makwabtanta Poland da Romania, kamar yadda jami'ai suka faɗa wa AFP. Kyiv tana so ta samar da amintaccen sararin samaniya a yammacin Ukraine, inda za su iya kare kamfanoni na'urorin samar da makamashi da fararen hula daga hare-haren sake, wato daga hare-haren da Rasha ta kaddamar cikin watanni bayan nan. Wannan wani dan majalisa Oleksiy Goncharenko ya ce, ban san dalilin da ya sa NATO ba ta samar da na'urar kare hare-haren sama samfurin Patriot a yankin kan iyakarmu da Poland ba, wato yana nufin na'urar kare hare-haren sama kirar Amurka.
To, Aisha Ma'azu aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda aka ji, Majalisar Tattalin Arzikin Najeriya ta yi wani babban taro a Abuja ƙarƙashin jagorancin shugaban Najeriya da kansa Bola Ahmed Tinubu da gwamnonin jihohi da wasu ministoci, inda ta amince ta gabatar da tsarin wani shirin kai ɗauki ma jama'a da ke fama da matsin rayuwa da kuma gabatar da ayyukan gina ƙasa na dubban miliyoyin nairori irinsa na farko a tarihin ƙasar. Bayan taron, wakilin muryar Amurka a fadar shugaban Najeriya Umar Faruk Musa ya nemi ƙarin haske daga wurin jami'in yaɗa labarai a fadar gwamnati Abdulaziz, wanda ya ce
shugaban ƙasa ya ba da amincewarsa kan a fitar da kuɗi naira biliyan 155 domin sayan kayan abinci tare da raba shi ga mabukata a ƙasa baki ɗaya. Hakanan kuma ya yi umarnin ba wa kowace jiha kuɗi naira biliyan 10 domin su samar da motoci masu amfani da iskar gas da kuma zai taimaka wajen ƙara rage farashin kayayyaki da yanzu ake fuskanta wannan tsadar kayayyakin musu.
Dangane da muhimman ayyukan da ƙasa ke bukata kuma aifa kamar gine-ginen hanyoyi, jiragen ƙasa ko jiragen sama ko tashoshin ruwa, an yi tsari akan wannan?
To su din ma an tattauna akan su da aka amince da cewa akwai hanyoyi kimanin guda biyu waɗanda suke masu matuƙar muhimmanci da suka ratsa ƙasa, wanda shugaban ƙasa ya ba da umarnin a yi su, musamman hanyar nan da ta tashi daga Sokoto zuwa Badagari a Lagos. Sannan akwai hanyar jirgin ƙasa guda biyu.
To amma duka waɗannan muhimman ayyuka da kuma ƙudurori, ina kuɗin da za a samu a yi su, ganin cewa kusan kullum ba su suka ƙara ciwo su ake yi wa Najeriya?
To babban abin din ba jin bashi bane illa, babban abu shine mene za a yi da bashi in ma an ci.
Jami'in yaɗa labarai a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya kenan Abdulaziz a tattaunawa da na yi da shi bayan da aka kammala wannan taron koli na Majalisar Tattalin Arziki ta Najeriya. To amma a waje ɗaya, Farfesa Usman Yusuf, wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a Najeriya, shina ganin cewa ba lallai ne waɗannan su biya bukatun talaka na Najeriya a yanzu ba, wanda ke fama da yunwa da talauci da rashin abun yi.
Na gani na karanta, amma kamar yadda Hausa suka ce mu mun gaji da gafararsa ba mu ga ƙaho ba. An daɗe ana wannan cewa za a yi kaza shiru, ko babban bankin duniya ya ga mu wannan gwamnatin ya ce ku bar cewa za ku yi kaza. Abubuwa nawa suka ce za su yi, amma ba abin da suka yi. To haka ake, na ga kuɗin da suke son su kashe triliyola da yawa. Duk abubuwan nan da na gani, ni ban ga guda ɗaya ba wanda zai amfani talaka.
Amma an ce kuma tallafin abinci da abubuwan na more rayuwa yana cikin abubuwan da aka ba gwamnoni kuɗi za su yi don taimakawa kowace jiha, ko?
Kwarai, sai ka tambaya ka ji wanda aka ba su me suka yi. Wato duk wani wanda ya ce wai zai miƙa ma gwamnoni kuɗi su yi ma jama'a aiki ya saki hanya.
Profesa Usman Yusuf kenan, mai sharhi kan al'amuran yau da kullum. 'Yan Najeriya a yanzu sun sa ido su ga yadda wannan tsari wanda zai ci maƙudan kuɗaɗe a Najeriya zai taimaka wa rayuwarsu nan take.
A gaida Umar, yanzu kuma bari mu dawo nan Amurka, inda zauren Carnegie African Forum, zauren tattaunawa kan muhimman al'amuran Afirka, ya shirya wani taro a birnin Washington DC kan rawar da Afirka ke takawa a harkokin ƙasa da ƙasa na bai ɗaya. Abokiyar aikinmu Aisha Ma'azu ta halarci taron, kuma ga abinda ta haɗa mana.
An bayyana muhimmancin haɗin kan ƙasashen nahiyar Afirka a yadda suke mu'amala da ƙasashen yamma, musamman ma a ɓangaren cin moriyar alaƙar dangantakar da ke tsakanin ƙasashen yamman don ci gaban nahiyar Afirka, wato AGOA. An yi wannan bayani ne yayin wani taron da cibiyar Carnegie Endowment for Peace ta shirya jiya Alhamis a birnin Washington DC. Taron Carnegie Africa Forum ya haɗa kan masu ruwa da tsaki da ke gudanar da ayyuka a ɓangaren ci gaban Afirka a fannoni daban-daban, inda aka gabatar da muhawarori da zaman tattaunawa. Mai sharhi akan al'amuran dokoki kuma makirkirin wata fasahar zamani, Bright Simmons, kenan yake cewa
there is a certain view that there is a new cold war emerging where the world is divided into hemispheres.
Wasu sun yi amanna cewa akwai wani rikici da ke ruwa a duniya wanda ya kasa kan manyan ƙasashen duniya, kuma Afirka ta kasance tsakiyar ƙasashen, yayin da Rasha take iko da wani sashi, hakanan ita ma China, sai kuma Turai da Amurka su ma suna iko da wani sashi. Ayar tambayar da wasu masharhanta suka ɗora akan Afirka ita ce, ko Afirka za ta ci gaba da zama 'yar ba ruwana sannan ta yi nasarar amfana da wannan matsaya tata. Duk waɗannan na daga cikin abubuwan da aka yi muhawara a kansu. A ra'ayina, zama 'yar ba ruwana ka iya tasiri har idan ƙasashen Afirka sun iya yin nazari akan ƙasashen da suka cancanta su kulle alaƙa da su. Mai kula da al'amuran kimiyyar zamani a cibiyar ta Carnegie Endowment Jane Munga ta ce manufar wannan taro ita ce samar da wata kofar da za ta ba da damar yin nazari akan mahimman batutuwan da suka shafi ci gaban Afirka. Mun yi farin ciki da wannan taron irin shi na farko da muka kira la'akari da irin tattaunawar da ya gudana. Muna da buƙatar a rika samun irin wannan tattaunawar mai ma'ana akai-akai a Afirka, a Washington da ma faɗin duniya baki ɗaya. Zaman tattaunawa farko da aka yi da jakadun ƙasashen Afirka waɗanda suka fahimci dokokin Amurka sannan suke kare muradun ƙasashensu a nan Amurka. Hikimar ita ce don a samu fahimta ta yadda Amurka za ta kyautata cuɗanyarta da ƙasashen Afirka da kuma yadda su ma ƙasashen na Afirka za su kyautata cuɗanyarsu da ƙasashen yamma a ɓangaren abubuwan da suka shafi diplomasiya, fasahar zamani da sauran abubuwan da ke da tasiri a batun sauyin yanayi da ƙirƙirarriyar fasahar AI, batun siyasar duniya da yadda take sauya al'amuran ƙasashen Afirka da kuma yadda Afirka take sauya siyasar duniya. A ɓangaren ƙirƙirarriyar fasahar AI wanda ake yayi yanzu a duniya, 'yan asalin ƙasashen Afirka suna taka muhimmiyar rawa a ƙasashen ƙetare ta yadda suke samar da kuɗaɗen shiga ga nahiyar. Jakadiyar Tarayyar Ƙasashen Afirka a Washington DC, Hilda Sukamafute, ta ce suna aiki domin ganin cewa ƙasashen yamma sun kyautata mu'amalarsu da ƙasashen nahiyar Afirka cikin daraja da mutuntawa.
If the research is saying in every four people there will be one African, and not only an African but a young African, their skill sets that we are looking at, that these have to be empowered with, nurtured in as they grow, for them to feed the world in critical jobs that have to be done in the world. We will see our children who will not leave the continent. The greener pastures are going to be in Africa. It's my wish if the world should be, view Africa as the frontier.
Wannan shine karin farko da cibiyar Carnegie Endowment for Peace ta shirya irin wannan taron wanda ya samu halarcin tsohon mataimakin shugaban Najeriya Professor Yemi Osinbajo, jakadu daga ƙasashen nahiyar Afirka, shugabannin kamfanonin fasaha, shugabannin kamfanonin lafiya da makamantansu. Aisha Mu'azu, muryar Amurka.
To a gaida Aisha da rahoton taron Carnegie African Forum da aka yi a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu tare yankin babban birnin tarayyar Najeriya, inda rundunar 'yan sandan birnin ta cafke wasu gungun 'yan fashi da makami da suka halaka wani babban general a rundunar sojan Najeriya. Shirin da ni Hassan Maina kaina zan jagoranta. Rundunar 'yan sandan yankin babban birnin tarayyar Najeriya ta sami nasarar cafke 'yan fashin nan da suka halaka wani general mai ritaya a rundunar sojan Najeriya, General William Harold Udokwere. Mai magana da yawun 'yan sandan Abuja, Superintendent 'yan sanda Josephine Ade, ta mana ƙarin bayani.
To yau dai da commissioner na 'yan sanda jihar Abuja, CP Igwe, Bennett Igwe, PSCMNI, ya fare da mutanen nan, ya kira 'yan jarida sun ji daga bakinsu yadda suka aikata wannan ayyukan nan, da suka aikata wannan laifin da suka kashe wannan Army General retired ɗin.
Kawo yanzu mutane nawa ne kuka kama kenan? Kamar me da me kuka samu a hannun waɗannan 'yan fashi da makami?
Mun same su wannan guda hudun nan, mun same su da wukan da suka cake shi general din, da kuma wayan general din mun same su da shi. To a cikin jawabinsu sun ce da suka je wurin shi general din yana da bandaga. To yana faman ya sa bullet ɗin bai sa mai kyau ba shi ɗayan wanda yana cikinsu ɗayan ya ce wai shi ya cake shi da wuka a hannun shi. Da mun bindigan ya faɗi sai ya faɗi sai shi wanda ake ce masa Alhaji shi ne shugabansu Alhaji Bello shi ya ɗauki bindigan sai ya harbi shi general ɗin da shi. To suka haura saman gidan general ɗin cikin ɗaki kuma suka je suka dudduba sun samu wani bindigan. To a takaice dai bindigogi guda biyu a hannun shi wannan Alhaji Bello da muna so mu sa fuskan shi a nan ɗan jarida su circulating nashi ga ko za mu samu mu kama shi da ya san an kama yaran shi ya gudu.
Superintendent ƴan sanda Josephine Adi, kakakin ƴan sandan yankin babban birnin tarayyar Najeriya. Wannan kuma ɗaya daga cikin ƴan fashi da makamin ne da suka kashe wannan general ɗin.
Sunana Ibrahim Rabiu.
Me kai aka kawo kana?
Mun je yawon Robali ne. Mun je Robali ne.
Wa kuka kashe ne?
Wannan ne ya kashe mutum. General ya kashe. General ya kashe.
Wasu ne suka tura ku ku kashe wannan general ɗin? Ko ka dai kun yi abin da dan raɗin kanku?
Gaskiya sata maka jami ba wai tura mu akai ba.
Kamar abokina ta yaya kuka kashe shi general ɗin?
To, mu mun shiga mun buɗe ƙofar gidansa sai hukin da bindiga zai yari sai na tsuguna. To tsuguna wadda zan yi mai yari bumba kawai sai na ture shi sai da bindigar. Da yadda bindigar suna ƙoƙarin za su ɗauka ce wannan yake kafa ma ruƙa a baya na ce ka bari. Kakka buga ma wuƙa a baya. Tunda dai an karɓi bindiga ka yale shi ai tsoho ne ba abin da zai yi. To shi kuma wannan sai ya dinga kafa ma wuƙa a baya, dinga kafa ma wuƙa a baya. A shirye ne.
Tunda har kun iya karɓe bindigar da ke hannunsa, to menene kuma yasa kuka kashe shi?
Ba ni na kashe shi, ni na sake shi a hannu. Na buga masa a hannu.
Kai ka kashe shi mana.
Alka.
Kai ka kashe shi.
Bai na kashe ba goshi.
Kai ka kashe shi.
To.
Kai ka kashe shi.
Mun kashe shi kana ji ku? Mun kashe shi. Saboda wannan bindiga. Saboda ya daga bindiga zai harbi wannan. Shi kuma wannan ya sunkuya. Bindigan tana hannunsa ana bawa riya kasa za a dauka ta fara kasa. Ni kuma yasa na buga masa wuka a hannu.
A waɗanne wurare kuke fashi da makami kafin a kama ku kawo yanzu?
Ni gaskiya sai suka tambaye su. Ni wannan shi ne na farko wanda Alhaji ne zai ɗauke ni, har cikin ɗaki na Alhaji zai ɗauke ni.
Menene sunanka?
Nafi'u Jamilu. Nafi'u Jamilu.
Waɗanda kenan ake zargi da halaka General Odo Kwere. To kome masana tsaro ke cewa kan irin wannan kazar-kazar na 'yan sandan birnin Abuja? Kwamishinan 'yan sanda mai ritaya Rabiu Ladodo masanin tsaro ne da kuma taɓa aiki a rundunar 'yan sandan birnin Abuja ne.
Wannan hoɓɓasa da 'yan sandan birnin tarayya suka yi. Ita birnin tarayya kama abin nan ne da ake cewa fuskar gida ita ke gaya maka yadda cikin gidan yake. Ma'ana in aka inganta tsaro a Abuja to wani na waje zai ga ai duk Najeriya an inganta tsaro. Saboda haka wannan hoɓɓasan gaskiya abin yabawa ne sosai. Na san Abuja sarai, na yi muƙaddashin kwamishinan 'yan sanda na FCT command. Kuma shi wannan kwamishina ne yanzu na san kwazansa, igwe na san shi sarai kuma na san zai iya. To sai dai Abuja din nan tana buƙatar wani abu da ake ce ma damben kuturu. Wato damben kuturu shine naci, zaka ji Bahaushe ya ce naci damben kuturu. Lokacin da ina Abuja kwamishina 'yan sandan mu lokacin Bala Chiroma, ni kuma ina 2IC ɗinsa. A wannan lokaci damben kuturu muke ma Abuja naci, wanda ya san Bala Chiroma ya san shi da naci akan operation. In an yi abu an nasara ba za a zo a kwanta ba shikenan, a za a ci gaba. In an yi nan yau gobe a yi can ga. To haka Abuja ke so. Saboda haka yana kira ga su 'yan sandan Abuja su ci gaba da yin wannan kokarin. Su ci gaba da yi. Shi ne wanda zai sustain din zaman lafiyar Abuja din.
Kwamishinan 'yan sanda mai ritaya Rabiu Ladodo. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaje mu dauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, sunana Hassan Maina kaina da na shirya na gabatar ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
To a gaishe ka da tawagarka. To muna gab da bude muku layin waya ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaba da kansa. Lambar da za ku kira ita ce 2028 6850. Muna jiranku. Kamar yadda muka ce, yau mai magana shi zai zaba. Yau wato ga kira daga Niger. Wake magana daga Niger?
Ibrahim ne wankin hula garin mai godiya Kimba jihar Niger, memba muryar matasan Afirka reshen jihar Niger.
To takwara muna jinka.
To masha Allah, yau abu da nake tafa da shi kira ne ga ainihin al'umma arewacin Najeriya da sauran kuma al'umma na sassan Najeriya. Game da ainihin yanayin tsaro da ke tafiya, abun da yayi babu daɗi ko ko lungu da sako na arewacin Najeriya. Yana da kyau ainihin su shugabanninmu na yanki a arewacin Najeriya su fidda son zuciya da kita a tsakani, ya kasance da zama tsintsiya matsalolinki ɗaya a kan yanayin sha'anin tsaro a arewacin Najeriya. Domin wallahi duk lungu da saƙo abin da ya babu daɗin ji a kowane lungu da saƙo a arewacin Najeriya, kuma bai kamata a ce suna da ƙarfi kuma suna da iko a ce hakan na kasancewa a arewacin Najeriya. Abin da ke tare da shi kenan a yau. Ina muku godiya da fata alkhairi.
To kai ma Malam Ibrahim, mun gode sosai da wato ra'ayinka da ka bayar da kuma shawarar da ka ba da ƴan uwanka ƴan Najeriya game da yadda za a tabbatar da tsaro kuma a ba da wato goyon baya ma gwamnati yayin da take ƙoƙarin kare rayuka da arzikin ƴan ƙasa. To yanzu da alamar dai akwai wani akan layi, waye ke kan layi?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Yawwa, kana jihar Nasarawa ne?
To muna jinka.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Ka gabatar da kanka sannan kai magana. To muna jinka.
Yawa, sunana Babawo ne mai agogo na cikin garin gidata.
Muna jinka. To da alamar dai layinka akwai matsala, bari mu je mu kwanta gora. Wake kan layi, a kwanta gora.
Kalamasi, kana magana da injiniya mai gero makeri, kwanta gora jihar Niger.
To injiniya, muna sauraron ka.
To gaskiya gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi ya dace a mai da hankali a kan tsaro, don bai yi wa ana cikin halin rayuwa ya yawa, sannan kuma rashin tsaro ya yawa. Yanzu ana son zuwa gona abu ya buwaya, saboda an ta'adda sun bai ayari su taho su yi bugu, amma sun la ɗauki ɗaiɗai. To gaskiya gwamnatin Najeriya da gwamnatin jihohi ya dace su mai da hankali, don da yanzu talakan Najeriya ba mai taimaka mai sai Allah.
To mun gode da wato ra'ayinka, bari mu je mu Kaduna garin gwamna. Wake kan layi a Kaduna? Wake kan layi a Kaduna?
To kalmashi, barka da kokari.
Barka da warhaka.
To sunana Murtala ne, ina kira ku daga garin Rigasa da ke a Kaduna a tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala, muna jinka.
To madalla, to abin da ke tafi da ni yau kofan gwamnanmu ne na Kaduna, Malam Nasir Arfa'i Kalmashi, mutumin da ya tashe da yake gwamna, kotuna sun ba shi umarni ya ke ji har ya sauka mace shekara takwas.
Malam Murtala, da yake kamar dai an ce maganar ko tana kotu ne, sai ka bi a hankali, ka ci gaba da bayani, muna jinka.
Ai, mu muna jinjina ma kotun ne, saboda shi ya tattaka su a baya, muna mamakin ma da su karɓi ƙarin da ya kawo musu, saboda shi ya rena su, ya rena alƙalai. Kawai abinda nake roƙo ya bayyana gaban FCC da kotun nan, kawai mana bayanin abin da ya kashe mana na jihar Kaduna. Da fatan za a tashi lafiya.
To Murtala, mun gode daga Kaduna, kuma bari mu kaɗa Jos Kwata ya mura Bauchi. Muna jinka. Wake kan layi a Jos?
Sunana Orlando daga Lantan North.
To Alando,
jihar Plateau.
Muna jinka, muna sauraron ka.
Na ɗaya, na farko ina murna ban taba samun kumfashe yau, ina farin ciki.
Muma muna murna.
Magana na shine ina yaba yan sandan Najeriya da kokarin da suka yi da aka kama wanda suka kama general.
To
ina farin ciki sosai, su kara kwazo, Allah ya taimake su.
To Alando, mun gode mu ma. Kamar yadda muka ce, yau kofa bude take ga to bari mu je mu Bauchi wake kan layi daga Bauchi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Muna magana da shugaba Gaye daga jihar Bauchi, karamar hukumar Misau.
To dan Gaye, muna jin ka.
To muna gode wa Allah da Allah ya nuna mana wannan rana Juma'a. Sannan muna godiya ga dan majalisarmu na tarayya Honorable Baffa Aliyu. Da waɗannan su hanyoyi da ya mana wanda suka yi suna cikin abubuwan da suke damunmu. Allah Ubangiji ya ba shi iko, ya yi mana, muna masa godiya. Honorable Bagoji Aliyu Gobo da sauran dukkan wani shugabanni na jihar Bauchi, muna musu godiya wa Allah. Allah ya maimaita mana.
To mun gode. Daga Bauchi Yakubu, bari mu je mu Nasarawa. Wake kan layi a Nasarawa?
Jihar Adamawa.
To Adama, muna jinka.
Ibrahim Umar ne ke magana daga karamar hukumar Gombe da ke jihar Adamawa.
To Malam Ibrahim.
To daga cikin abun da ke ci mana to a kwariya a nan karamar hukumar mu ta Gombe shine asibitocin mu mallakin gwamnati babu magani. Da haka sai an tura ka idan kwanan nan mun kai mara lafiya asibiti. To likita ya ce mana sai mu je kasuwa mu je mu sai masa ne. Wani abun da kai ce ma likitocin sai su hada baki da masu sai da magunguna. Idan kun kai mara lafiya, idan kun kai mara lafiya da an kwantar da shi an caje shi, sai a rubuta muku takarda ku je kasuwa ku je ku sai magani.
To da fatan waɗanda abin shafa za su ɗau matakin da ya dace. Daga Najeriya, bari mu ƙetara jamhuriyar Nijar. Wake kan layi a Nijar.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ta almashi a tare da Umma Malam Ali, shugaban kulab zaɓi san Kudurgun Dutse.
To Malam Umma, muna jinka.
To a dai da an nawar ra'ayi na bisa kuce-kuce da aka yi bisa ga harkar sarakunan Najeriya. Kada duk babu sarki shan sarkin Kano. A tauke tsaye wai a cewa gwamnan jihar ya jiki sarkin Kano. Sai ɗan da yihina za a sarki ya taka a ce an tauke tsaye wai gwamnan jihar ta to faɗe da kasa wanda haka. Wannan bai zaki ba a kiyaye kuma yan sarautar na suna na Kano suna a zamani. Sai mu za a zuwa a ce mu tawo ba a so ta ko kuna yanzu. Duk ɗan da ya zace zaka ce shiga sai sun shama.
To da fatan za su ji su ɗan wato su yi abin da ya dace. To malamai, mun gode da wato ra'ayoyinku da kuka bayar. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu.
To Ibrahim, a takaicen, sojojin Isra'ila sun faɗa yau Juma'a cewa suna kai wasu hare-haren sama a arewacin Gaza, inda suka yi nasarar kashe mayakan Hamas da dama a yankin inda ta ayyana da cibiyar ayyukan kungiyar Hamas wanda suka tarwatsa tun watannin baya. Magoya bayan Joe Biden sun buƙaci ganinsa cikin kuzari da ƙarfin jiki a wurin muhawara a wannan makon domin kawar da shakku kan lafiyar jiki da ta kwakwalwar ɗan takarar na jam'iyyar Democrats mai shekaru 81. Sai dai kuma Biden bai kai ga cika musu wannan burin nasu a wurin muhawarar da ta gudana jiya Alhamis ba. La'akari da rashin wadatattun na'urorin kare kansu daga hare-haren saman Rasha, Ukraine tana kokarin matsawa abokan kawancenta da su hana zirga-zirgar jiragen sama a yammacin kasar ta hanyar girke na'urorin kariya ta sama a makwabtanta Poland da Romania, kamar yadda jami'ai suka faɗa wa AFP.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safi, idan Allah ya kai mu, za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya na gabatar da shirin, da producer mu Fiona Nandu da Wamayi, da kuma injiniyar mu ta yanzu, ni Ibrahim Ka Almasi Garba, ke muku fata alheri. Wassalam.